الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة دعاء وأن مجلسين قوما na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a birnin kano. Allah ya tsare wannan gari namu, ya kara masa kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. A yau 10 ga watan ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439, wadda ta yi daidai da ranar 26 ga watan 5 shekara ta 2018 ta miladiya. A yau insha Allahu za mu tashi aya ta 21, kazalika a asarna alaihi. Na'am, sai dai kamar yadda muka saba ga amsar tambayoyi da aka rubuto. Tambaya ta farko, wannan yace, malam, ana fadin cewa dan da aka same shi ba ta hanyar aure ba, ba zai shiga aljanna ba, hakan ya tabbata? A dan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba, wato wanda ake ce ma dan zina, babu dalilin da ya nuna cewa ba zai shiga aljanna ba, indai musulmi ne kuma ya mutu a cikin musulunci. Akwai hadisai da ake ruwaitowa, amma hadisan ba su inganta ba, bal Ibn al-Jawzi ya sa su a cikin al-ahadithul mawdu'a, wato hadisin da yake cewa dan zina ba zai shiga aljanna ba. Wannan hadisi ne ƙarya, aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yana cewa wala taziru waziratun wizra ukhra, wani rai ba zai dauki laifin wani rai ba. Shi yasa da ake cewa dan zina shine mafi sharrin mutum uku, wato da wanda da shi mazinacin da mazinaciyar da shi dan zinan, su uku, to wai dan zinan shine mafi sharrin su. Ta za a yi gan mafi sharrin su? A haka wannan ma'ana ma bata miƙe ba, ta za a yi zama mafi sharrin su? Shi da yi zina ba, su da suka yi zina, amma wanda bai yi ba a ce ya fi su sharri. Saboda haka daga ji ka san wannan abu ne wanda yake bai inganta ba, bai halatta a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Don haka wannan kuma shi ne fatwoyin malamai da suka yi akan cewar waɗannan hadisai ba haka ba ne. Saboda haka komai yana komawa zuwa ga imanin mutum da aikinsa. Indai ya tsaya ya yi imani, ya yi musulunci, ya yi aiki nagari, to babu abin da zai hana shi ya samu martaba a wajen Allah jalla wa'ala. Tunda duk wani abu da ka gani na sha'anin ranar lahira da azaba da ni'ima, Allah ya rataya su ne da imani. Allah ya rataya ni'ima da imani da ayyuka nagari. Allah kuma ya rataya azaba da rashin imani da kafirci da miyagun ayyuka. Wannan shine ba da irin yadda aka haifa mutum ba. To san, na'am, zai ci gadon uwarsa ba, zai ci gadon mahaifiyarsa, amma ba zai ci gadon ubansa ba, tunda ba dan ubansa bane. Ba za a danganta shi zuwa ga mahaifinsa ba, amma zai ci gadon mahaifiyarsa. Idan babu laifi uban da ya san cewar ɗansa ne, duk da yake ba a yi aure ba, ya tsaya ya kula da shi, ya masa duk abin da uba zai maɗa, saboda irin rahama da Allah ya sanya tsakanin uba da ɗa. Amma abin da ya danganci gado shi ne kawai ba zai yi ba. Kuma babu laifi, zai iya masa wasiya cewa daga cikin dukiyarsa a bashi wani abu, in dai bata kai sulusi ba, yana da haƙƙi ba tare da izinin kowa ba. In ma ya masa da wasiya sama da sulusi, idan ƴan uwan sun yarda, za su iya bashi. Amma dai yana da haƙƙin ya masa wasiya zuwa sulusun dukiyarsa, kuma wannan ya zamanto haƙƙi ne nasa, sai ma an bashi kafin a ba magada. Mana ai dama ana magana ya ansa cewa ɗansa ne a baki a wajensa, amma ba ɗansa bane a shari'a, yanda yake za a samu gado tsakaninsu. Haka zalika ba ɗansa bane wanda za a samu muharramiya. Alal misali, a ƴaƴansa mata ba za su zamanto muharramansa ba, ba za su zamanto muharraman wannan ba. wajen aure to malamai sun hana wajen aure saboda shubha saboda al-asl fil furuj al-hurma amma ba zai yi ba za su zamanto muharramansa ba ne halwa da su ne tafiya tare da su amma kuma wannan rashin muharramiyar ba za ta halatta masa ya aure su ba saboda shubha da take ka'ima tsayayya kuma saboda asali a cikin al-furuj al-hurma hasse tukuna ya tabbata da dalili 100% to saboda akwai shubha akai sai aka haramta aure amma abin da yake ya zamanto cewar wato ba ana buƙatar ai ihtiyati bane akan sa a cikin addini sai aka kyale shine aka ce ba za a ba shi hukuncin muharramiya ba ba zai kadaita da su ba na'am saboda me za a tsangwame shi bai halatta a tsangwame shi ba ana cewa baya sallar baya sallar baya limanci amma limancin shi ma da malaman malikiya suka faɗa limancin sallar ratiba shi kuma wannan ba wani abu bane saboda limanci jagoranci ne akan mafi girman ibada ita ce sallah wanda tana buƙatan kamala to wanda ya zamanto ana kyararsa a cikin al'umma duk da yake kyarar da ake ba da haƙƙi ba to bai dace a shige da shi gaba ba a wajen shugabanci wanda ake buƙatar kamala ta addini da kamala ta martaba da kamala ta muru'a ta mutunci amma ba dan cewar limancin sa bai inganta ba ko sallar sa bata inganta ba haka zalika aure babu laifi ai aure gare shi ko ba za a ta wannan aure ba aure ne sahihi sai dai kawai a wajen waɗanda suke shar'anta cewa sharaɗin aure kafa'a kafa'a kuma tana komawa ya zuwa ga wato asali to wanda suke ganin kafa'a tana komawa ga asali kamar matabar hanabila to za su iya kawo wannan sai su ce idan aka yi mace ta iyaye waliyai ko ita yarinya tana da zaɓi a warware auren saboda ba kufu'inta ba ne ba daidai ita ba ne amma kamar matabar malikiya da suke ganin kafa'a a cikin addini ne in dai mutum yana da addini shi kenan kufu'i ne ga kowane mai addini su ba za su ci za a ɓata auren saboda kasancewarsa ba a son ubansa ba wato akwai in ba ka ce kamanni ai akwai kamanni zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba amma an yi amfani da kamanni an yi ilhaki ai wato ya kamata a fahimta akwai ɗa na shari'a akwai ɗa na biology zai iya zamantowa na biology hakikatan DNA ya tabbatar kamata tabbatar amma a shari'a ba ɗa ba ne a shari'a ba ɗa ba ne saboda haka ɗan da aka haifa ma mutum ba a cikin aure ba duk da ya san ɗansa ne amma a shari'a ba ɗa ba ne ba za a ba shi hukuncin ɗa ba a cikin shari'a kuma ba za ka kore a ɗa daga kasancewar ɗanka ba ne mutum ba zai kore ɗa daga cewar ɗansa ba ne ta hanyar biology in dai ya tabbata ɗansa ne na shari'a shi ne kamar wani wanda ya zo yake kamar mutum yana da ɗansa sai kawai a zo a sa masa shakka cewa ai matarsa yawo take saboda haka ɗan da ta haifa masa ma ba nasa ba ne sai ya tafi Aminu Kano ya je ai DNA ana yin DNA sai a gano ba ɗansa ba ne bayan da ɗansa ne shi ne yana ta ce masa baba yana biya masa kuɗin makaranta sai ya zo ce kai ba ɗana ba ne ka buga je wajen ubanka yanzu irin wannan fitinar da za ta kawo a rayuwa nawa ce to mutum ba shi da haƙƙi ya yi wannan in ma yi wannan ta'ziri za a yi masa alƙali sai ya ladabtar da shi in yana so ya kora wannan ɗan sai dai ya je ya li'ani ya je ya kai ƙara gaban alƙali kuma li'anin ma akwai haddi akwai iya lokaci in dai ya sati biyu da sani bai je ya kai ƙara ba to lokaci ya kure masa ya ɗauke saboda ita shari'a ƙoƙari take yi kar ta bar mutum ba uba in dai matar mutum ta haifa masa ɗa a cikin gidansa to ɗansa ne duk yawon da ta je ta yi in yana so ya kora wannan ya yi li'ani sai dai ya yi li'ani na kafin sati biyu zai yi li'anin ba kafin sati biyu in ya wuce sati biyu shi ma wannan ma ijtihadin malamai ne ya danganta ga alƙali amma wanda ya ga ciki ɗin ya ga alama kuma ya yi shiru bai yi ba to ba shi da halin yin li'ani wa sakitun wal hamlu hamlun bayyinun yuhaddu mutlaqan wa la yanta'in wanda yayi shuru al hali ga ciki a bayyane bai yi magana ba sannan daga baya yazo yace zai li'ani yuhaddu mutlaqan haddi za'in wa sai ya maka haddin kazafi cewa yayin matar ka kazafi wa la yanta'in yace ba ka da daman li'ani na'am shari'a wato wannan yana da muhimmancin fahimtar wannan yadda shari'a hikimar shari'a take wajen tarfiskar da yaya da mahaifansu da kuma kawo bambanci da kaga ai ba a amfani da kiyafa kama wajen kore nasaba sai dai a amfani da ita wajen istinasi wajen nutsuwa da jin dadi da kwanciyar hankali kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da Usama ana ta cewa Usama ba dan mahaifinsa bane saboda Usama yana da duhu shi ko Zaid gashi da haske saboda haka sai wata ran suna kwance a masallaci sun lulluba da bargo sai zo ya gansu amma kafafunsu a bude in a al-mudliji yazo yace waɗannan kafafu daga juna suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya samu Aisha yana farin ciki yace kin ga abinda mudliji ya faɗa saboda wannan magana kamar nasti ce wajen larabawa duk wanda yake suka ga wannan nasabar sai ya us saboda mudliji ya faɗa dan sun yi imani kamar yanzu ne kaje an ce ai Nobel laureate ya faɗi kaza mai cin Nobel ya faɗa sai kaje an yi imani kai mai cin Nobel ne ya faɗa ko kuma kaje an ce ai specialist ne babu kamar sa mai PhD ne a wannan bangaren ya faɗa mai menene sai kaje an yadda to kamar haka yake a da na sannan yace muna neman ƙarin bayani akan sujudut tilawa da shukur da addu'o'in da ake yi a cikin su sujudut tilawa sunnati annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma an yi a gaban sa wani yana tilawa yayi sujadar da mai sujadar yayi tilawar shi ma yayi sujada wani kuma yayi karanta ayat tilawar bai sujada ba shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da bai sujada ba mutumin sai bai sujada ba to duk waɗannan sunnoni ne da suka zo ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan waɗannan ayoyi da ake sujada akan su ayoyi guda 15 a mafi yawan idaya a wajen mali guda 11 amma guda 15 shine a masahib da muke da su yanzu kuma shine matabar Imam Ahmad ibn Hanbal kuma shine mafi inganci domin har ta malaman malikiya su ma sun dawo zuwa ga wannan kaulin irin Ibn al-Arabi to yin su abinda addu'ar da ake yi a cikin sujadar riwayar ta zo a cikin sunan Abi Dawud sajada wakili ladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi da kuma in ya kara da Allahumma aktub li biha ajra wa da'ni biha wizra wa ja'alha li indaka zukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud sune addu'o'i biyu da suka zo a cikin sunna sai mutum ya hada su yayi su idan bai haddace ba kawai yayi tasbihin sujada subhana rabbiyal a'la kuma yayi addu'a da abin da ya sauka gare shi na neman gafara Allah shi ko sujudu shukur shi ma yazo daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam duk da waɗansu malamai suna inkarin ta kamar Imam Malik yana ganin bai inganta ba amma ya inganta a bisa riwayoyi da malamai suka tabbatar da kuma ayyukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki har da sayyidina Ali lokacin da ya ga cewa a cikin mutanen da aka kashe lokacin yaƙin Nahrawan na Khawarijawa akwai wannan dul Huwaisira dul Muhaddaj da ya ganshi wanda yake shine alamar cewar waɗannan Khawarijawa ne sai ya faɗi yana mai sujada don godiya ga Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda za su kashe shi waɗanda za su yaƙi Khawarij shine suka fi kusa da gaskiya kuma yace da waɗanda suka yaƙe su suka kashe su za su san abinda Allah ya rubuta musu na lada a harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sun haƙura ma da yin aiki to kaga falala ce babba sai ya sujada yana mai godiya ga Allah akan samun wannan falala to ita kuma babu wani zikiri da ya zo akan sujudu shukur sai dai abinda yake ya kunsa na tasbihi da godiya ga Allah tunda dama ita sujada ai ta kunshi a tsarkake Allah ne da godiya gare shi subhanallahi wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli dukkan lafuzan suna komawa ya zuwa ga wato yabo da kirari ga Allah subuhun qudusur rabbul malaikati wa ruhu sauransu saboda haka idan mutum yayi daidai gurgudu wannan yayi amma babu wani zikiri keɓantacce da ya zo a kan sujudu shukur. Sannan wannan ya ce malam idan ganin wata ya saba daga gari zuwa gari hakan zai bayu zuwa garin farko ni ban gane wannan okay na'am to watakila na dan fahimta idan daga gari zuwa gari aka samu sabani wajen watan hakan zai bayu zuwa garin farko suna farawa shi kuma gari na gaba yana binsa misali 21 da 22 to anan ya sha'anin daren lailatul qadr zai kasance ai an ce shahara idin la yanqusan watanni idi guda biyu ba sa tawaya saboda haka idan wata ya zamanto hakikatan 30 ne amma kuka yi 29 to a wajen Allah 30 zai ba ku shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka zalika waɗannan darare da gowa gurgudun irin ijtihadin da yayi yanzu kamar in aka samu sabani wajen lissafi waɗanda suke yau ne daren 21 a wajen waɗansu kuma yau ne daren 22 to mene lailatul qadr kowa ga daren da yake kowa ga daren da yake kauna shine daren lailatul qadr din shine da kasance wato kowa in dai ya raya waɗannan darare guda goma to zai dace da su kuma shi yasa kun ga mutane shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana rayar da dararen guda goma ga baki daya a bisa tafsirin Imam Nawawi haka yake ana so a rayar da dararen guda gabaki daya hatta na cika ba na mara ba dan ta yi ya zamanto a haqiqatul amr ba wannan ne daren cika din ba daren 21 ba shine haqiqatan daren 21 ba to in ka rayar da dararen gabaki daya to ka samu insha Allah shi yasa ba a so a yi wasa waɗansu sai ka ga in dai aka ce daren 21 ne to ran nan suke yi 23 ran nan suke yi 25 ran nan suke 24 sai a koma a yi bacci 26 sai a 27 sai a zo a yi waɗansu ma sun ce ai 27 shi ne kawai sahih hadisai sun zo da yawa daren lailatul qadr shi ne daren 27 amma ya tabbata an yi daren lailatul qadr a daren 21 a daren 23 a daren 29 to kaga wannan ya nuna cewar jujjuyawa yake to in kuma mutum yana so ya dace to sai ya yi su gabaki daya kuma Allah maɗaukakin sarki yayin da mutum ya yi bakin ƙoƙarinsa tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kardado a cikin dararen goman ƙarshe wutirai in mutum ya yi ƙoƙari a kan wutirin ko da bai zamanto a waƙi'il amr shi ɗin ba ne shi ɗin ne ba to ya yi wannan ƙoƙarin Allah zai datar da shi daidai wa gudun domin Allah abin da yake duba zuciya yake duba yayin da mutum ya zamanto ƙoƙari yake da gaske yake yi in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya san alkhairi a cikin zukatanku zai baku alkhairi duk wanda ya nuna ma Allah ya san alkhairi da gaske to Allah ba zai tabar da shi ba saboda haka kada mutum ya samu damuwa akan wannan ko kadan sannan ta karshe malam matar da mijinta ya sake ta sai ya ce ya dawo da ita kafin ta gama idda shin tana da zaɓi ta ce ba za ta koma gidansa ba da kowane irin dalili kamar rashin kula da addini rashin ganin girman mahaifiyarta shin za a tilasta mata ne sai ta koma ko kuwa za a saurari ra'ayinta ne na cewa ba za ta koma ba Allah ya saka da alkhairi amin ai matarsa ce ba ta da zaɓi in ya dawo da ita domin matarsa ce matsawar ba ta gama idda ba ba ta da zaɓi shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tumsikuhunna diraran lita'tadu kada ku dawo da su don cutarwa don ku yi ta'addanci ba ku da niyyar rike su sai ku dawo da su don ku tsawaita musu idda su rasa mazan aure sai mutum ya bari sai gab da iddar ta za ta ƙare sai ya dawo da ita sannan ya sake sakinta domin iddar ta sake tsawo to Allah ya hana wannan kaga inda tana da zaɓi Allah ba zai ce kada a yi wannan ba mace ba ta da zaɓi matsawar mijinta matsawar tana cikin idda mijinta ya dawo da ita kuma wannan ya kamata iyaye su kula da wannan sau da yawa iyaye suna aikata munkari wajen wannan akwai case da aka kawo mutum ya zo yana kukan ya saki matarsa ya dawo da ita a cikin idda yana son matarsa iyayenta sun hana ta sun maje sun aurar da ita ga wani bayan ya ce ya dawo da ita kaga tayi sun yi aure akan aure sun yi aure akan aure kaga wannan abin nan dole ai musu ta'aziri in aka kai su gaban shari'a dole sai an ladabtar da su kuma wannan auren dole a bata shi komai haihuwa yaya da ake saboda haka wannan shine hukuncin wannan shine hukunci wato ita muraja'a bata buƙatar wani sharadi bata buƙatar yarda inda miji yace ya dawo da matarsa ta dawo ko yayi shaida ko bai yi shaida ba in yace ta ya dawo da shaida mustahabbi ne amma ba sharadi bane idan mutun yace wa ya dawo da matarsa ta dawo ko kuma yaje zance tana gidansu din ta tana gidansu din ya sake ta tana idda yaje gidansu yayi irin taba ta da yadda namiji yake taba matarsa in da yayi wannan to shikenan da fi'ili ma ana raja'a da aiki ba sai ya ce ya dawo da ita ba na'am bismillah na roƙo yake su dawo to ai shi ba jahili ne dan ne zai roƙe su dawo abinda kake da shi kaje kake kana ne kana roƙo naka ne kaje kake kana roƙo in yake yana roƙo ta dawo bai ce ya dawo da ita ba ta dawo ba ya zauna ya ce roƙo har idda ta kare ta kurce masa daga baya in yazo neman ta sai a ce to kana cikin jerin gwanon manema sai wanda ta zaɓa ta darbe ai haƙƙin sa ne ba zai nema alfarma ba zai roƙa ba umarni kawai zai zartarwa kawai zai yi na'am ta ce ne da wannan kuma ta fi
gani بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم وعلى الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا
نعم الله يقول وكذلك أعثرنا عليهم تو كمر يندى مكتا شيسو دقا بچنسو هاركما يكي يزو يبايو يزو اقا اكا جنسو aka san inda suke kamar yanda muka tashe su daga baccin su har inda kuma yaje suka tura wani yaje gari domin ya kawo musu da abinci a asarna alaihim to haka muka ganar da su haka muka sa aka gane su wato muka tsinkayar da wasu gare su har aka gan su liya'lamu anna wa'dallahi haqqun domin mutanen su na wannan zamanin su san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne wa anna sa'ata la rayba fiha kuma su san cewar sa'ar alkiyama babu kokonto a cikin ta idh yatanaza'una bainahum amrahum wato muka tsinkayar da wanin su gare su aka gano su yayin da suke jayayya tsakanin su akan al'amarin addinin su da yake da alaka da ranar lahira shin za yaya tashin alkiyama zai kasance wato yayin da suke wannan jayayyar yayin da jayayya ta tsirnike a cikin wannan al'umma in ma akan al'amarin sa'ar alkiyama a bisa tafsirin waɗansu malamai wa in ma akan labarin waɗannan samari na ahlul kitab wato ahlul kahfi samarin ma'abuta kogo shin mutuwa suka yi ko ko bacci suka yi suna jayayya a tsakanin su yaya za su yi menene makomar waɗannan mutane menene hakikanin al'amarinsu to sai Allah ya sa aka a asarna a lokacin nan sai Allah ya tsinkayar da mutane su domin ya zamanto wannan tsinkaye da suka yi ya zamanto shi ne warwarewa a cikin al'amarinsu suka yi sabani akan yayin da suke sabani akan al'amarin su wannan daga cikin sabani shine wanda Allah a wannan tafsirin shine wanda wannan Allah sabanin da yanzu Allah ya gaya mana faqalu ibnu alaihim bunyana suka yi sabani akan su faqalu sai suka ce ibnu alaihim bunyana ku yi gini a kewaye da su wato ku gina gini wanda zai suturce su a saman ko a saman dutsen da kogon yake ayi gini wanda yake zai rufe su yanda ba wanda zai cimma zai kai ya zuwa gare su shine ma'ana ibnu alaihim ku yi gini akan su wato gini wanda zai suturce su wato wannan bayan sun mutu kenan domin da suka zo Allah ya sa aka gano su shi wannan wanda yaje neman abinci aka taho da jama'a baki daya da sarki kamar yadda malaman tafsir a hikayoyin da aka samu daga wajen ahlul kitabi suka kawo ibn kathir ya kawo su wannan hikaya da suka je bakin kogon sai shi dan aikin wannan sai ya ce ku kyale ni in shiga dan kada su je sirazana da ya shiga to wata hikayar sai ta ce suna shiga da ya gaya musu saboda a kin kan cewar mutane su gansu a sanya musu wata karama da zai sanya musu su rinka jiji da kansu sai suka nemi Allah sai suka nemi Allah ya dauki ransu saboda haka sai suka mutu dan haka ma ba a zo an gansu da rai ba a wata riwayar kuma tace a sun fito sun zo sun shigo cikin kogon bayan wannan dan aike nasu ɗaya daga cikin su ya gaya musu sai suka shigo da suka shigo suka gansu to suna sai da bayan sun gansu kowa ya gansu hakikatan gashi sun yi bacci gashi sun tashi din to sai kuma suka koma suka kwanta Allah ya dauki ransu to shine sai kuma suka rinka jayayya yaya za a yi da su waɗansu sai suka ce ibnu alaihim bunyana ku gina gini a kansu wanda zai lullube su wanda zai rufe su rabbuhum a'lamu bihim ubangijinsu shine mafi sani da su shin wannan bacci da wannan komawa da suka yi bacci suka koma ko ko mutuwa suka koma ko ko mutuwa ce suka ce a gine saman su yanda ba wanda in aka gine a kansu in ma baccin ne in ma mutuwan ne ubangijinsu shine mafi sani da halin su qala alladhina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin su suka ce lanattakhidanna alaihim masjida zamu riki masallaci akan su ma'ana zamu gina masallaci domin mutane su rinka sallah suna tabarruki da wajen da suke kuma haka suka aikata a kofar kogon aka gina masallaci shi yasa ma lokacin kamar yanda su waɗannan wanda suka hako wannan kogo na kusa da birnin Seljuk a Turkiya suke cewa da aka an ga kogon kuma an ga wato kanisa coci a gefen su dan kamar yanda muka ambata suna kan addinin Annabi Isa ne to wannan aiki da suka yi waɗannan mutane Allah ya sifanta su da cewa alladhina ghalabu ala amrihim wanda suka yi rinjaye akan al'amarin su wato ma'ana wato waɗanda suke da iko a cikin al'umma to shin wannan abin da suka yi daidai ne ko ba daidai bane waɗansu malamai sai suka ce wannan dalili ne na idan mutanen kirki salihai waɗanda ake musu zantan wanda ake musu kyakkyawan zantan salaha da kusanci da Allah wato in sun mutu in an binne su a gina hubbari akan kabarin su saboda haka suke yi zaka ga in ka je kasashen musulmi da dama za ka ga irin wannan in ka je irin su Misra irin su Sham irin su Iraq irin su kasashe da dama su Morocco zaka yi ta gani wato kowa za a yi masa a yi gini kuma a yi kubba wanda zai zamanto kamar inda ake kubbar masallaci haka za a yi kubba a kan kabarin a ce wannan makamin shehi wane makamin sidi wane makamin wane to suka ce asali aikin waɗannan ashabul kafi tun daga shi Allah ya ambata a cikin alkur'ani kuma babu wani suka da ya zo a kai domin Allah kawai ya ce alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida suka ce gayarsa a ce shari'ar waje ta gabace mu ne to kuma shari'ar al'umma da ta gabace mu in dai ba a yi inkarinta ba ai sai a yi aiki da ita to kuma a alkur'ani da ta zo ba a yi inkarinta ba Allah ya ce sun yi masallaci bai faɗi wani abu wanda zai nuna wato a kyara ga abin da suka yi ko rashin dacewa da abin da suka yi ba haka waɗannan malamai suka ce to wannan istidlali kuskure ne kuma kamar yanda al-Alusi yace yace hada istidlalun batilun aqilun fasidun kasidun. Wani irin larabci ne yayi, batilun aqilun fasidun kasidun, ƙarya ne kuma ko sisi bai kai ba, ɓarna ce kuma ba shi da wani, ba shi da tsada, kasidun wato mai asara ne, domin wato isa matuƙarsa wajen rashin dalili. Domin shi in Allah ya yi hikayar abu na shari'ar wanda suka gabace mu, to zai iya zamantowa shari'a gare mu, idan a cikin shari'ar mu abinda zai kora wannan bai zo ba. To mu ku a cikin shari'ar mu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana mu wannan a rashin lafiyarsa na ƙarshe na ajali salawatullahi wa salamu alaihi, ya rinka ɗauke mayafi da aka lullube katifa shimfiɗa da aka mayafi bargo da aka lullube fuskarsa, sai ya kawar da shi ya ce ala la tattakhidhu qabri ida, kada ku ɗauki kabarina ya zamanto wajen bauta. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid inni anhaakum an dhalik, fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka dirki kaburburan annabawansu su zamanto masallatai, ina hana ku daga wannan. Jundub ibn Abdullah al-Bajali yace kafin mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kwana biyar, to kage ya hana mu. Saboda haka wannan abinda tazo a dunkule Al-Qur'ani ya bayyana cewa ya hana mu, kuma ma abinda suka yi din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan abin ba daidai bane. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dai a cikin wannan rashin lafiyar tasa, yana cewa la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah ya la'anci yahudu da nasara sun maida kaburburan annabawansu masallatai. Haka dalika tun kafin nan lokacin yana cikin lafiyarsa, Ummu Salama da Ummu Habiba suka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kanisa da suka gani kyakkyawa mai ado mai zane a kasar Habasha, sai yace yace ulaika qaumun idza mata fihim rajulun salih banaw ala qabrihi masajid wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika shirarul khalqillah, yace waɗannan mutane ne da idan salihin mutun daga cikin su ya mutu sai su gina masallaci akan kabarinsa, sannan su suranta waɗannan hotunan zane wato na kamarsa, yace waɗannan su ne ashirarin halittar Allah, domin ta hake ake kaiwa ya zuwa ga bautar waliyai. Tun ana girmama waliyi ana zuwa ana yin ziyara, sai a ce a je a yi in aka yi addu'a a wajen Allah zai karɓa. Tun ana roƙon Allah a kabarin ana fatan Allah zai karɓa, sai a rinƙa roƙon waliyi. Ka ji an ce ai duk wanda ya ziyarci kabarin wani wali ya haɗa shi da aiki, domin ran da aka je ake ziyarar sa, ran nan ba shi da hutu, tashi zai yi haikan yana ta yin addu'a cewa roƙon da aka zo ake masa Allah ya karɓa. Wai ka ji ka bar Allah sai ka je ka gaya masa, sai ya tashi ya ta yi yana cikin kabari wai don Allah ya karɓa addu'arsa. To kaga shine wannan shine dari'a ce zuwa ga shirka. To saboda haka kaga shi kansa abinda alladhina ghalabu ala amrihim, wannan ginin da suka yi na masallaci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta su da cewa su shiraru khalqillah. Shi yasa waɗansu daga cikin malamai suka ce, kamar yadda Sheikh Al-Albani ya ambata, yake cewa zahiri waɗanda suka ce qalubnu alaihim bunyana, wannan mu'minan ne, suka ce ku ai gini a kansu da zai lullube su, Allah ya san da su, wannan mu'minai ne, to ba su da ƙarfi ba su da iko. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, masu ikon sai suka ce a masallaci za mu gina, masu tarbiyar addini su cewa suka kawai a gina a yi gini da zai rufe inda suke, Allah ya san da su. Waɗanda suke da rinjaye ta fuskar al'amuran duniya da fawa da kudura a kansu da iko, sai suka ce masallaci za a yi, aka yi masallaci. To waɗanda suka yi masallacin ga su ba mabiya addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncinsu da cewa Allah ya tsine musu akan abin da suke. domin abinda suka yi sun sanya mutane akan abinda zai kai su zuwa ga shirka. Saboda haka ko kadan wannan hujjar da waɗansu suke faɗa, duk da yake zaka samu a cikin waɗansu tafsirai kamar hashiyar, a cikin hashiyar Baibawi ya kawo wannan tafsirin, amma irin su su Imam Al-Alusi a tafsirinsa suke masa raddi raddi mai kaushi akan wannan magana ta sa, saboda duk wanda yake zai faɗi magana da ta ci karo da wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu, to dole a watsar da maganar sa gabaki daya jumlatan wa tafsila, ba za a karbe ta ba, tare kuma da nema masa gafara akan cewar zaniya ta same shi, Allah ya yafe masa ya yafe mana baki daya. Na'am.
يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
الله يكي سيقولون ثلاثة ما سكوس أوا أتكين shin adadinsu mutum nawa ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za su da sannu za su ce su ashabul kahfi mutum uku ne, rabi'uhum kalbuhum na hudunsu shine karansu, wa yaquluna khamsatun waɗansu kuma sai su ce su mutane bakwai su biyar ne, sadisuhum kalbuhum na shidansu shine karansu, rajiman bil ghaib suna wannan maganan zato a cikin gaibu ko kuma jifa a cikin duhu, wato magana suke yi ba tare da ilimi ba, zato a cikin gaibu wato shine abinda ba su da sani a kansa, ka san abinda baka da sani a kanka zaka dogara ga ilimi ne, to in kuwa abinda yake baka da abinda yake gaibu in ka je shi da zato, to ka san ba zaka cimma daidai ba, domin shi gaibu sai dai a sanar da kai, gaibu ba a zatonsa, ba a tahmin, ba a tunanin gaibu, saboda gaibu baka da hanyar saninsa sai dai a baka da ilimi, wato ma'ana sun yi magana ba da ilimi ba, wannan raddi ne na alqur'ani ga waɗannan kaulin guda biyu. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum kuma suna cewa mutum bakwai ne kuma na takwas ɗinsu shine karansu, wannan Allah bai raddin wannan maganar ba, dan haka sai waɗansu mutane sai malamai suka rinjaye da cewa wannan shine adadin su, sai Allah ta'ala ya ce qur rabbi a'lamu bi iddatihim, ce ne ubangiji na shine mafi sani da yawan da adadin su, ma ya'lamuhum illa qalil, ba wanda yake sanin su sai kadan, kaga Allah ya tabbatar akwai daga cikin mutane wanda suka san su, sune wanda suka samu sanin su daga gaibu, to kaga tabbas Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ciki, Ibn Abbas yace ni ma ina cikin wannan kadan din na sani, to wannan kaga ba rajman bil ghaib bane, yayi bisa abinda ya samu na sani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai Allah ya ce ma manzon Allah salawatullahi wa salamu alayhi fala tumari fihim illa mira'an zahira, kada kai jayayya a cikin sha'anin su sai jayayya bayyananna, wato jayayya wanda hujjata take bayyana ba wanda hujjata take buya ba, jayayya wanda hujjata take bayyana shine kamar irin abinda Allah ya ambata a cikin wannan a cikin alqur'ani na cewa ga su akan tauhidi suke, Allah ya daura zuciyarsu, Allah ya ba su mirfaqa, kuma Allah ne kadai ya san adadin su, to kaga wannan ba wanda zai musu da kai akan wannan, to kada kai musu wato duk irin abin da ake magana akan ashabul kahf da tattaunawa da ake yi, kada kai jayayya akai, in suna faɗa kai shiru ka kyale su, in har za kai jayayya to jayayya da take hujjar ta bayyananna ce, shine abin da alqur'ani ya tabbatar, to wannan ladabtarwa ne wata akan yadda ake jayayya, wala tastafti fihim minhum ahada, kada ka nemi fatawa, kada ka tambayi wani kada kai tambaya a kansu ga wani daga cikin ahlul kitab ko wane ne, kada ka tambayi daya daga cikin ahlul kitab akan su ashabul kahf, to kaga wannan kore ilimi ne daga waɗanda suke ake tsammanin suna da ilimi akan su, kada ka tambaye su domin ba su da ilimi, abinda Allah ya gaya maka ya ishe ka ka wadatu da shi, a cikin wannan ayar akwai ladabtarwa da alqur'ani ya nuna mana yanda ake yi wajen hiwa, wajen tattauna mas'ala ta ilimi, wajen musayan ra'ayi. Alƙur'ani sai ya faɗi maganar waɗancan mutanen, sai quluna salasatun rabi'uhum kalbuhum, ƙauli ne ya faɗi, ƙauli na farko ya faɗi, ƙauli na biyu ya yi raddin sa. To ka gani, in za ka yi magana, adalci shi ne ka faɗi magana daga asalin abinda mutum ya faɗa, ba abinda bai faɗa ba ka ce ya faɗa. Allah sai ya faɗa abinda suka ce, da ya faɗa sai ya yi raddin sa. Sannan kuma bayan ya yi raddin abinda yake ba daidai ba, sai kuma ya zo ya faɗi magana wadda take ita ce daidai, bai yi raddin ta ba, domin ya nuna kan cewa wannan ita ce magana wadda take daidai. To haka uslubin hiwari ya kamata ya kasance. Idan za ka yi hiwar, in za ka yi hujjatayya da mutum, mai amfani da Hausar Malam Abubakar Gumi, Allah ya ji kansa, hujjatayya kenan. Wato ka faɗi maganarsa yadda take bisa adalci, shi ne insafi. Sannan kuma ka faɗi fuskar raddi gare shi. Me raddin da Allah ya yi gare su? Ya ce rajman bil ghaib, jifa suke a cikin duhu. In kai jifa a cikin duhu, in ka samu abin da kake jifa, ka ci suka cici ne. In ka samu baka san cewa, sai dai kawai kai murna ka samu, ba tare da san cewa ka san za ka samu ba, jifa kawai kai. To shi ne rajman bil ghaib, zato a cikin gaibi kenan. To wannan ya isa raddi ga magana, su kan cewa magana ce wadda aka gina ta ba a bisa ilimi ba, domin shi abin da yake na tarihi, tarihi ba a gina shi da zato, tarihi ana gina shi da sani ne, tarihi ana gina shi da sani. To sannan kuma a cikin wannan ayar akwai tarbiyar da wato mayar da ilimi ga Allah, cewar babu wanda ya san hakikanin adadinsu sai Allah. To wannan a bayyane yake, wannan ya isa hujja, domin Allah shi ne ake komai a kan idansa, shi ne yake da sani. Saboda haka abinda yake, abinda wanda duk ya mai da ilimi ga Allah, to hujjarsa ta yi ƙarfi. Sannan kuma a cikin wannan tarbiyya ta ƙarshe shi ne Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala falatu mari fihim illa mira'an zahira, kada kai jayayya sai akan jayayya wacce take bayyananna. Wato ma'ana duk abinda yake hujjarsa ba bayyananna ba ce, kada ka ɓata lokacinka wajen jayayya da ita, don ba zai abokin jayayya ka bari taɓa yadda da kai ba, tunda hujja ba bayyananna ba ce. Ba abinda abokin jayayya zai sallama da shi sai bayyanannar hujja, wanda idan ka kawo masa zai ji kan cewa bisa tilasta ya yadda da ita. To Allah maɗaukakin sarki ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar jayayya da take ba irin wannan ba. Jayayyar da take ba za ta sa wanda kake jayayya da shi ya ji kan cewar dole gaskiya ta bayyana, dole ya miƙa wuya ko kuma ya yi mukabara ya zamanto ya ga gaskiya ya take ba. To wannan jayayyar ita ce kawai wanda zai yi ba wanin ta ba. To sannan kuma wanda ba shi da ilimi ba a zuwa a tambaye shi, kamar yadda ya ce wala tastafti fihim minhum ahada. Na'am.
Wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha'a Allah. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.
To Allah ya ce wala taqulanna li shay'in, kada ka ce ga wani abu wato wanda kai azama akan zaka yi shi, inni fa'ilun dhalika ghada, ni zan aiwatar da wannan al'amari gadan gobe, wato a nan gaba, wato gadan gobe akan abin da yake fuskanta na zamani wanda zai zo. Illa an ya sha Allah, sai dai tare da cewarka in Allah ya so, in Allah ya yarda. Wadkur rabbaka idha nasit, kuma ka tuna, ka ambaci ubangijinka, wato ka ambaci cewar in sha Allahu din idha nasit, idan ka manta baka faɗa ba, idan ka manta baka ce insha Allah ba, to idan ka tuna to ka ambaci ubangijinka, ka faɗi ta insha Allah din. Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada, kuma ka ce ina kauna ubangijina ya shiryar da ni ya zuwa ga abin da yake mafi kusa da wannan, wato a wajen shiriya shine, wato Allah ya shiryar da ni da wata kissa wadda take ma tafi wannan, akan abinda ne alƙawarin zan yi, ban ce insha Allah ba. yayin da mutanen Makka suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa akan ashabul kafi da dulqarnaini da ruh sai ya ce ku zo gobe zan gaya muku bai ce insha Allah ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce anan ayar yake gaya masa cewar kada ka rinka haka in za ka yi abu ka ce to insha Allah to amma ku duba irin karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah sai da tukuna aka abin da yake din zai yi sai da tukuna aka gama gaya masa din aka gaya masa sannan sai aka dawo aka ce to karkace in zaka yi abu zan yi sai ka ce insha Allah da ana cewa karkace in zaka yi abu zan yi sai ka ce insha Allah daga farkon surar da abin zai zama to mai kaushi gare shi sallallahu alaihi wasallam har sai ya rinka cewa to shin za ma a amsa mun ko ba za a amsa mun ba amma sai aka karrama shi da amsa masa aka gama gaya masa dukkan bukatarsa to sannan sai aka zo aka yi tunatarwa gare shi wannan tana daga cikin abin da yake nuna karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah kamar yanda lokacin da yayi izini ga munafikai da basu je yakin Tabuka ba Allah bai ce masa balima azinta lahum sai yace afallahu anka Allah ya masa afwa ya ka ba su izini sai da tukuna ya kaddamar da afuwa ma gari dan kar ka dauka cewa in an ce maka ya ka ba su afuwa ya kai musu ya ka ba su izini ya zama to zargi ake ba zargin ka ake ba to idan Allah jalla wa ala da shine ya halice shi kuma shine ya zabe shi ya aiko shi ya nemi masa irin wannan muladafa da karramawa da girmamawa to ya kuma gare mu wajen muhatabar mu da abubuwa da suka jingini janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle mu kula da ladabi akan sha'anin janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah da kansa a cikin irin waɗannan ayoyi yana nuna mana irin darajarsa da martabarsa a wajen mahaliccinsa salawatullahi wa salamuhu alaihi to wannan ladabtarwa ne akan cewa idan mutum zai faɗa abu yace insha Allah idan kuma ya manta to idan ya manta ya tuna ya ce insha Allah bas wannan ayar ba ta da alaka da rantsuwa duk da yake malamai sun dauki hukuncin rantsuwa akan wannan ayar cewar idan mutum yayin rantsuwa yace insha Allah to rantsuwa bata kullu ba in dai da nufin togaciya ne rantsuwa bata kullu ba bi ma'ana idan bai yi ba ba zai yi kafara ba in kace wallahi zan yi kaza insha Allah to ko baka yi ba in baka yi ba ba za ka yi kafara ba in dai ka ce insha Allah din nan da niyyar togaciya to idan sai bayan wani lokaci ka faɗa fa in dai a cikin majalisin ne wannan insha Allah za ta amfane ka wajen Ibn Abbas kuwa ko daga baya ne ma sai ka tuna sai ka ce insha Allah to wannan insha Allah din za ta amfane ka albarkar insha Allah Ibn Abbas ya fi kowa daga cikin malamai yalwatawa shi a wajensa kaga kenan ba lalle kai kafara ba tunda idan ka tuno in ka ce ba za ka yi abu ba sai ka tuno cewa ba ka ce insha Allah ba kana so ka warware rantsuwa sai kai ka ce insha Allah amma babu wani daga cikin malaman madahibul arba'a da ya dauki maganar Ibn Abbas ko wannan sai yana cewa in dai majalisin ya tashi ba ka ce insha Allah ba to rantsuwa ta kullu idan ba kai ba sai kai kafara ma'anar cewa wa qul asa rabbi an yahdiyani rabbi li aqrab min hadha rashada kuma kace ina kauna ubangiji na zai shirye da ni zuwa ga mafi wato kusa da shiriya daga wannan shine wato kaunar cewar Allah madaukakin sarki zai sanar da shi wadansu kissoshin ma banda wannan da yace zai fada din da ya tuna cewa ya manta bai ce insha Allah ba to da ya tuna ubangijinsa kuma ya fadi wannan ya nuna kan cewa albarkar wannan ambaton ubangijin nasa da yayi salawatullahi wasalamu alaihi wannan ya sa Allah ya shiryar da shi zuwa ga abin da yafi wannan kissar ta ahlul kafi shine abubuwan da suka zo wanda da ba ma a tambaya ba kamar kissar Annabi Musa da Al-Khadir da kamar kissar masu gona guda biyu wanda duk sun zo a cikin wannan surar wanda yake sun kunshi darussa fiye ma da darussan da suke na ashabul kafi na'am
لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
نعم الله يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين sun zauna a cikin kogonsu shekara 300 wazdadu 9 suka ƙara shekaru 9 ulillahu a'lamu bima labithu ce ne Allah shi ne mafi sani da tsawon zaman da suka yi lahu ghaibu samawati wal ard abinda ya buya a cikin sammai da ƙasa na sani shi shi kadai absir bihi yaya mamakin ganinsa wa asmi' yaya mamakin jinsa malahum min dunihi min wali babu wato majibinci a gare su koma bayansa su ahlus samawati wal ard ba su da wani majibinci mai kare su mai jibin mai taimakon su ba shi ba wala yushriku fi hukmihi ahada kuma baya tarayya a cikin mulkin sa da wani jalla wa ala wannan shine karshen kissar ashabul kahf Allah ya faɗi muddar da suka zauna shekara 309 wannan abi shine zahiri Allah ya faɗi cewa ga muddar zaman su shekara 309 shekara 300 suka ƙara tara kuma yace a cikin wannan yace qulillahu a'lamu bima labithu kace Allah ne mafi sani da muddar da suka zauna domin raddi ga ahlul kitab da suke cewar sabanin wannan domin a wajen nasara sun zauna shekara 240 haka suke faɗa tsakanin lokacin Decius wanda ya mutu a shekara 251 zuwa lokacin Theodosius na biyu wanda ya mutu a shekara ta 550 bayan hijira a shekara ta 500 na'am a shekara ta 501 saboda haka gabaki da shekara 250 shine tsakani su haka suke faɗa to dan kar wani waye kar su zo su gaya maka haka ce ne qulillahu a'lamu bima labithu Allah ne mafi sani da tsawon muddar da suka zauna absir bihi akwai mai gani kamar sa wa asmi akwai mai ji kamar sa kuma a cikin wannan ku kula da wata aya Allah ya ce sun yi shekaru 300 saboda haka waɗanda suka ce sun yi shekaru 300 da kidayar kalandar tafiyar rana sun yi daidai sai ce wasdadu 9 suka ƙara shekara 9 ga wanda suka ce kalandar wata domin shekaru 300 a kalandar rana shekaru 309 a kalandar wata saboda kalandar rana a shekara duk shekara 33 kalandar wata tana funta da shekara 1 to ka raba 33 a cikin 300 nawa zai baka shekara 9 da ƙarin shekara 3 domin 9 sau 33 ya zama 297 a cikin shekara 300 shekara 3 ce babu saboda haka in aka yi shekara 300 da kalandar rana to an yi shekara 309 a kalandar wata to sai Allah ya yi ishara ga wannan lissafin wanda ilimin larabawa a lokacin bai kai su san wannan ba domin su lissafin wata kawai suka sani yahudawa sun san lissafin rana wajen shekaru wajen kwanan wata lissafin wata suke bi nasara kuma lissafin tafiyar rana suka sani ba san na wata ba ruwansu da na wata ba sa wannan kirgan saboda haka alqur'ani sai ya sanar da wannan wanda da mushrikai da ahlul kitabi duk ba su san wannan ba a wannan zamani saboda kuma yana daga cikin ijaz na ilimi na alqur'ani wanda a ciki ya kunshi bayyana wannan hakika ta ilimi wanda yanzu ilimin wanda lissafi wannan ya tabbatar da shi idan kai lissafi duk wanda zai tunani ya tunani a kan wannan kaga da an yi shiru ana haka kenan ku yi tarawa ɗebewa saurabo sai ku gani na'am to sannan da wannan Allah maɗaukakin sarki ya kawo kissar ashabul kahfi wanda ta kunshi a muhimman darussa ba irin kissar labarurruka ba bal kissa ce wadda ta kunshi tabbatar da imani da Allah da imani da ranar lahira da inayar Allah ga bayinsa da karamar auliya da kuma irin yadda wato Allah maɗaukakin sarki yake bayyana ayoyinsa ga mutane yake bayyana ayoyinsa ya sanya su a cikin halitta Allah maɗaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alƙur'ani insha Allah gobe kafin mu tashi karatunmu inda za mu tashi za mu kawo khulasar darussan da ke cikin wannan kissa ta ashabul kafi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta Allah ya sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka ji kan magabatan mu ka ji kan ƴan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah muna roƙonka ka ɗaukaka darajar mu da alqur'ani Allah ka haska zukatun mu da hasken alqur'ani Allah ka yi mana muwafaqa da tilawarsa a cikin wannan wata mai albarka Allah ka yi mana muwafaqa da yin azumi wanda kake karɓar sa da yin qiyamu ramadan wanda kake karɓar ta Allah ka karɓa addu'o'in mu Allah ka sanya mu cikin waɗanda kake yanta su a cikin wannan wata mai albarka Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين